This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60 da 41 da 31 da 25 da 49 da 19 ta internet kuma a voahausa.com. Masu jin mu a kasar Jamhuriyar Niger kuma na iya kama shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya FM a birnin Kwanni. Sauraron mu da wannan dare, assalamu alaikum. Yanzu ma dai ni ce taku Halima Jimrau ke gabatar muku da shirye-shiryen namu na wannan lokaci daga nan birnin Washington DC. Da fatan yanzu ma kuna cikin koshin lafiya. To kamar kowace Asabar dai, Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar da shirin mu tattauna. Kafin nan ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Akalla mutane biyu sun mutu a Mogadishu babban birnin kasar Somalia lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tada kansa da bom a wani fitaccen gidan abinci mai cike da yan jaridu da kuma jami'an gwamnati. A yau Asabar wakilin murya Amurka ya faɗi cewa abin da ya faru a gidan abincin ya faru ne a wani wuri da ake kira Village Restaurant da yake kusa da fadar shugaban kasar Somalia. Maharin ya tada kansa ne inda ya sanadiyar mutuwar shi kansa da kuma wani mutum guda daya. Akalla mutane hudu sun jikkata, yawanci yan jarida da suka bar wajen kafin aukuwar abin sun ce sun ga lokacin da shi wannan dan kunar bakin wake ke ta kokarin ta da bom din da yake jikinsa. Shekaru uku da suka wuce dai an taba kai irin wannan hari a wannan gidan abinci har sau biyu, daya a Satumbar shekarar 2012 har mutane 15 suka mutu, dayan kuma a watan Nuwambar shekarar ta 2012 din inda mutane hudu suka mutu a tagwayen hare-haren da aka kai a ranar. Kakakin gwamnatin Saudiya Mansur bin Turki ya jaddada cewa a hukuncin kisan mutanen da aka kashe guda 47 guda 43 daga ciki suna da hannu dumu-dumu na daukar rayukan al'umma a ayyukan ta'addanci, an kuma kashe su gaban shedu har ma da likita a wajen. Ministan harkokin cikin gidan Saudiya ne ya sanar da wannan kisa a safiyar yau bisa zarginsu da ayyukan na ta'addanci, ciki har da wani fitaccen malamin Shi'a mai suna Sheikh Nimr al-Nim. Wannan malamin na cikin wanda suka zama a sahun gaba a wajen yin zanga-zangar da ta haddasa guguwar sauyi a kasashen Larabawa a shekarar 2011. Manyan malaman 'yan Shi'ar da suke duniya kamar su Lebanon da Iran sun ce wannan kisa na iya barin baya da kura. Kungiyar Rajin Kare 'Yancin Bil'adama kuma ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce Saudiya ta fi kowace kasa yanke hukuncin kisa ga mutane in ka dauke kasar Sin da kuma Iran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wasu mayaka sun kai hari inda suka shiga barikin sojojin sama a kasar India, inda suka fafata da sojoji tsawon sa'o'i 15 a tsakaninsu. Rundunar sojojin India da tankokin yaki da jirgi mai saukar angulu suka kai musu dauki domin murkushe maharan. Jami'ai sun ce mutane 7 suka mutu gaba daya, a ciki kuma akwai mutum 5 wanda su ne maharan. Har yanzu dai jami'an India sun ce suna kokarin gano ko suwaye maharan, sai dai jami'an tsaron kasar sun ce suna da yakinin mayakan nan ne da ke ake wa lakabi da Ja'ish Muhammad, wanda ake fasarawa da sojojin Muhammad wanda suke fafutukar neman yanci na yankin Kashmir. Amma gwamnatin Islamabad ta musanta wannan zargi a wannan yammaci. Ministan cikin gidan India ya ce Pakistan makwabtanmu ne kuma muna son zaman lafiya tsakaninmu, sai dai ba za mu amince da kai hare-haren da ake ba matukar aka ci gaba, za mu mai da martani daidai da yadda aka yi kiran. 'Yan jam'iyyun adawar kasar Demokuraɗiyyar Congo sun shiga shirin haɗuwa a mako mai zuwa domin yanke shawarar ko za su shiga zaben da za a yi na shugaban ƙasa ko ba za a yi ba, ko kuma za su samu halarta wanda za a yi a ranar 20 ga watan Maris mai zuwa. An dai sa zaben ne biyu bayan kuskuremar da aka yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar, wanda ya cire takaita wa'adin mulki sau biyu, ya kuma ba da tsawon wa'adin mulki guda a kan karagar mulkin, wanda hakan ya ba wa shugaban ƙasar Sassou Nguesso damar sake tsayawa takara a karo na kusan uku wanda ya wuce shekaru 70 da haihuwa a duniya a October da ya shude ne dai masu zaben raba gardamar suka zabi wa'adin mulkin karo na biyu domin a kauda shi a kawo na tsawon lokaci to amma ɗan jam'iyyun adawar kasar sun ce duk da kashi 92 an ce sun zabi wannan zabe to sun tabbatar da cewa abin ba a yi shi bisa doka da oda ba
Usman Ahmad Kabare kenan ya karanto labaran duniya. To a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke neman kawar da ɗabi'ar cin hancin da ta kahu da ƙafafuwanta a ƙasar, sai gashi kuma masu aikin tukin motocin fasinjoji na kira ga shugaba Muhammadu Buhari da yawa Allah ya agaza musu ya kawo musu ɗauki. Saboda wasu jami'an tsaro sun zahawa karɓar na goro a wurin direbobi ga dai ci gaban labarin daga Ibrahim Abdul Aziz daga jihar Adamawa
kamar da yadda bincike ke nunawa wannan matsala ta neman abun goro ta fi kamari ne a jihohin Taraba Adamawa da kuma hanyoyin jihohin Gombe Bauchi zuwa Kano kamar da yadda waɗannan direbobin ke cewa
wani ma zai iya ka'ide ma a ce sai ka bashi 200 zai faɗi iya sarransa in baka bashi ba zai iya wulakanta ka ajiye kasom hours a ajiye karamin kudi ina kashe 300 ina kashe kudin passenger daya abin ya zama kaman by force ne suke forcing mutum killer saka ko ka bayar ko a wulakanta ka in baka bayar ba ana wulakanta ka kuma passenger ma za su zage ka
abin da yake faruwa ba kaman misalin idan karfe 12 yayi in ka huto Kano ko kuma zaka yi Kano daga nan sai ka je ka samu sun zo sun tare hanyar da ke zo su sa taya da itace
barayi
bane ma'aikata ne ke sawa wai time yayi na rufe hanya
Okay,
abinda muke mu rabu da su sauka muke mu je mu same su su ce mana kaza za su za mu bayar don ko shekaran jiya ma haka da muka tawaka suka yi mana 200, 300, 400 mun ba sai su ce mu kwana wajen
shi ma wani shugaban kungiyar direbobin da ya nemi a sake sunansa ya ce fatura ta kai su gaban gowo
in gaskiya ne wannan magana akwai correction a hanya maimakon da mun tayi daga nan zuwa Kano muna kashe kusan 4000 saboda haka muna sake roƙon ainihin shi shugaban kasa wasu muke baiwa in tsaro in baka bayar ba kuma dole ne sai ka parking ka kai awa 2 ko awa 3 suna ma tambayoyi akan abin da in ka ba su naira 20 sai su ce sai su jefar muku ma naira 20 an rubuta a takarda ko kuma kaga sambur an rubuta karka bai ma'aikaci kuɗi in ka ki ba su ka buga waya kafin ka buga waya sun ci
ubdin
wannan ya zama nonsense ne kawai shin bane wannan matakin da muka dauka kawai zamu hada kanmu kamar yanda yan tanka ko yan trailer suke yi in suka takura driver mai blocking hanya zamu iya blocking hanya ganin in an yi haka wata gwamnatin tarayya ko na jiha za ta dawo wani mataki akai
a har kullum dai jami'an tsaron kuma musan ta zargin cewa suna karban nagoro a hannun direbobi ko da yake rundunar yan sandan jiha Taraba wanda a kwanaki aka samu hatsaniya tsakanin direbobi da kuma jami'an tsaro wanda ma ya jawo asarar rai tare da tarkonta na cafke duk wani jami'in da ke karban nagoro akan hanya Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
To Allah ya kyauta ba da wata ba kuma yanzu ga shirin mu tattauna wanda Ibrahim Ka Almasi Garba yake gabatarwa
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna kuma barkamu da shigowa sabuwar shekara Ga sharar fagen shirin daga gogan El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa
This federal investigation, judicial inquiry and so on.
Mujira sai an kammala kwakwaran bincike kan arangamar yan shiya da sojoji a Zaria. Na san dai al'ummar Zaria na koka kan yadda yan shiyan ke takura musu wajen tare hanya. Inji shugaba Buhari a zauren sa na farko na ganawa da yan jarida inda yayi watsi da bukatar rage darajar naira. Da kushe gwamnatin Jonathan da yace tayi warwason dukiyar kasa. Shugaban ya ce bawo kakakin Biafran Kalu da Sambo da Suki Bailey bai mata so ba dan girman laifin da suka tafka. Jibrin Zakar na kasuwar canji ya ce Buhari bai amsa tambaya da gamsarwa ba kan takura daukar dala daga bankuna.
Wannan babu wani alamar gyara akan wannan ba kuma zai amfani mutanen Najeriya ba.
Kotun daukaka kara ta bawa gwamnati Darius na Taraba nasara inda abokiyar hamayyarsa ta APC Jummai Alhassan tace za ta nufi kotun koli. Shekarar 2016 ta shigo da sarar litar mai a Najeriya za ta ragu zuwa naira 85 daga 87 a hukumance duk da janye tallafin fetur. Nasiru Adamu Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zauranmu na tattaunawa. Za mu sake kawo muku kashi na ƙarshe na tattaunawar da aka yi tsakanin Fulani makiyaya da sayawa manoma a Baucin Yakuba, wanda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya jagoranta, wanda a yau zai dora ne daga inda yake komawa ga wakilin kungiyar fafatakar tabbatar da zaman lafiya ambassador Garba Sidi.
Matsalar shine rashin ruwa. Idan aka samu bohol kusa da wani gulbi, bohol din ana tara shi kowane rana, ana cika gulbin nan ba zai kafe ba, kuma ciyawan nan zai inganta a gurin. Ana bar ruwan wurin sai ka zo ka samu ciyawa ba fulati ne, hankalin sa ya kwanta ba dogon nisa, ba kuma tsoron dabbobin sun tafi ko kuma ƴan sa ba za su dawo ba, ko an kashewa ne ko kuma shi ya kashe. Saboda haka ina roƙon musamman arewa, da na tuna Allah ya ƙara Sadauna ya fara yinsu a wani jarun Yawuri, za ka zo ka samu Tawara, akwai irin waɗannan gulabe cikin Sokoto ƙauyukan su san inna ɗin nan an fara yi. A nan Bauchi an fara iyayen wannan lokacin ya guda, to abubuwan ba su inganta da yawa ba. Ya kamata a ce haƙƙi ne na kowane chairman ko sole administrator na local government da haɗin kan shi mai girma gwamna a taimaka ma Fulani ya zama dogon zangon nan ya rage musu, a samu ana samun ingantaccen ruwa ba sai sun je shin shiga gonan mutane ba, a kuma dinga musu bita game da sanin haƙƙin mutane. Haƙƙi ne inda kuka zo kuka far musu, to haƙƙin kowanne ana yi bin masa kare. Akwai doka, duk inda ya shiga wani gari akwai harɗo da ya kamata ya je sallama, ya shigo wannan ƙauye ya san ya shigo, anan kuma za a nuna masa kare butanan, ya butanan in zai fita ya samu waɗanda za su masa jagora a fadda shi inda ba hayaci haƙƙin mutane ba ko kuma dabbobin sa.
To a kai na batun ma tsayawa kenan duk a hade
na batun tsayawa shine wanda nake maganan abinda suka nema nake ba su shawara. Kamata yayi koda babu gwamnati, musamman misali a ce maka makaranta, ina tabbatar da suna da manyan mutane sun suka nemi yancin a kokari a dawo da makarantun, akwai wanda za su iya shafa fenti, akwai wanda za su ba da kujeru a fara. Idan aka yi haka na tabbata gwamnati za ta ji kunya ta fara yin wani abu a kai. Kamar yadda kai magana asibitin na su yanzu kamar ya lalace, an ce an dawo da shi ya dawo bununu, su me dai hana su fara wani abu? Su akwai kamar misali irin barista Speaker Dogara da Professor Kogoro da baristocin nan wanda suke bas magaji, ina tabbatar da idan aka nemi gudunmawa su a gyara asibiti a bada magunguna, za su fara iyayen wannan gwamnati za ta ji kunya ta ga kalubale ne gare su, su fara taimaka ma kansu da kansu su gwamnati ta fara. Na san kuma mai martaba Sarkin Bauchi ya taɓa bada sarauta wadda su suka raina, su fara karɓanta. In suka fara karɓanta aka recognize ɗinta, daga nan sai su fara mu waye a samu inda za su samu sallah wani abu, ba a bari a kwashe ne.
Min duba sambaji dan na duba dole mi yadda lamu marku barka lamu lamido hayatu bi isa dan na do ya yadda ni dudu aminatu doti wa potunga sanu baba madina ande bolamu lamu dotijo bi barka bi alhaji abba bi aminatu ande beti lamu wa Muhammadu nuru razil goddo gonga ande bo jawro razil beddi mangu gorgo hajja binta on woni dottiwa gorgo hajja aisatu garu woni dottiwa baba eri mahadin beddi lamu baba eri mahawa o beddi lamu baba eri ma umaru sanda
malam madalla. Madalla dai da irin kokarin da kuke yanzu, idan aka ce ka ga mun baya ga batun wato wannan karamar hukuma, abu ne wanda yake sai ya samu zama a majalisa. To yanzu idan aka ce ma ka fito fili ka faɗi bukatunku na zahiri, wanda yake shine wanda yake za a iya gabatar muku, banda dai batun maganan wannan karamar hukuma, abu ne wanda yake gaban majalisa, me za ka bukata idan an ce ka bayyana bukatunku?
To bukatunmu dai duk wani basayi akan maganan nan ma da nake, wani zai iya ce wannan ba basayi bane, amma ni ainihin basayi ne, da yare ma zan dan taba don saboda sai yawon in sun ji su ce dan su ne yayi maganan nan. Men min ma da la daga Dunga yinnan ya kwani yan ci masu konu tubude kum tuumi yanci to miawul biti dan jarida indulgami aluwan puje ka irin zaman da muke yi shine muna kuka kullum tun muna yara har muka girma muka samu iyayenmu, akwai kuka wanda muke ma gwamnatin Bauchi da gwamnatin tarayya da kuma tsoffinmu da masu sarautanmu akan na ɗaya muna kuka a taimaka a bamu chief domin da muke nema babban damuwarmu na ɗaya kenan Musa yawon tafabalewa na biyu shine da cewa kamar inda Aminu Sidi ya faɗa akwai makaramtu wanda suke tafabalewa wanda da makaramtun nan zaman su a wurin ko yan acaba ma suna cintuwo daga cikin gari zuwa makaramtun nan suke diban mutane su kai suna cintuwo a wurin mutane da dama dai akwai abin yi a makaramtan nan wanda zaka zo kai ka tafi gida ka je ka kwanta irin su wayannan abubuwan a taimaka a kawo mana su inda da sun samu don saboda shine na ɗaya yana rage zaman banza wa matasa kuma ya shine zai kara nuna hasken akwai zaman lafiya tsakanin mu da Fulani nan
to ka iya gaisuwa ma da Fulatin ci kwa
gaskiya ni Fulani yan uwana ne abokan wasana ne amma ni gaisuwa da yaran su ban yi ba sai dai su ne za su iya namu don saboda kullum suna cikin mu
to takaice dai gashi dai an Malam Aminu Sidi yayi bayani akan irin wasu bukatunku to ka san aka ce waka bakin mai ta ya fi dadi kenan me zaka ce a dangane da mai yiwa bukatunku
jama'ar assalamu alaikum min wani Suleiman Babake komai an dimiye tafawa balewa amma min kun ji dirmi gwamnati ta mi komin wasu namin bohulji wasu namin dem ta min durata minan gundon lamu gumbi ta tafawa balewa minan fawala ko yalimin minan ta min kebi naggi amin ta durata fawala ko wani min minan nimin kibata nayi amin durata nyama ikara indima min janga kusa min jara na sayan koyin soda njara mu Fulani har ga Allah damuwoyinmu iya damuwoyinmu kenan shine mu zanna lafiya nama lafiya fata lafiya mun ba gun da dame mu wurin kiwo ne damuwoyinmu
to zaka iya gaishe shi da sayan ci kuwa
a ni gaskiya ni bana jin sayan ci
to amma kamata kuwa yanda ake zaman lafiyar nan mai yiwa ma a ce an tsora a yi auratayya a tsakani ba ganin ya kamata a ce kun iya yaren juna yanzu kai za ka iya auren matan basa
don iya mana don aure ta in ta yadda
to kai kuma za ka iya ba su ma 'yan
kasu in sun yadda ba
to ka ji fa madala kai ma za ka iya auren bafulata na
zan iya auren bafulata na
kuma za ka iya ba su
zan iya ba su kuma nawa tunda akwai zamantake na lafiya tsakaninmu da su yanzu aurayen ma muke son ya shiga don saboda shine dingishin zaman lafiya
to Malam Aminu ko akwai abin da zaka ce da karshe
abin da zan ce wannan dorewar zaman lafiya su iyaye musamman su ne ginshikin zaman lafiya abin da suka tsawatar shine zai dore da addu'a domin komai sai hada Allah an sa Allah gaba idan aka hada Allah aka sa Allah gaba da addu'a to insha Allah tsoffin nan na Fulani da Sayawa ina roƙon su yadda suka dauki alƙawarin ne yasa har jikokin su amfana ya zama in akwai zaman lafiya zaka samu kyakkyawan ci gaba zai dore wanda yara sai da su ji waiwai da akwai matsala amma ba su santa ba Allah kuma ya taimake su kuma a inda suka ba mu haɗin kai da muke shiga garin su Allah kuma ya saka musu da alheri
to jama'a duka kuma wannan lokaci ne wannan kuma gaba muka kawo ga karshen wannan tattaunawa na tsakanin Fulani da Sayawa a shirin zaman lafiya mai dorewa da kuma fatan ganin cewar dai wata rana kamar yanda yake muka taru din nan ɗaya daga cikin su zai ce to mu zo gashi fa yau ya auri ko ba Fulatana ko kuma ba Fulatani ya auri ba Saya to ku biyo mu insha Allah za mu ci gaba da kawo muku irin wannan shiri na zaman lafiya musamman ma a irin yankuna da ake ganin da babu zaman lafiya to madalla sai anjima The Voice of America
lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar.
kinna gaba ke Allah sannan kinna gaba ke Allah ta sarke da babiyaya har abada ba ka irga
da wannan muka zo babun sauraron jawabin dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci yau dattawan da za su sake yi wa ƴan arewacin Najeriya jawabai su ne Rabaran Dr. Shu'aibu Bell na kungiyar Kristan Najeriya CAN da Dr. Usman Bugaje ga Rabaran Shu'aibu Bell
masu sauraron gidan radio na muryar America sashen Hausa da kuma musamman jama'ar mu mutanen Najeriya ina mana barka da wannan lokaci na demokradiyya wanda a sabon gwamnati muka same kanmu a ciki tun daga ranar 29 ga watan 5 2015 a ciki wanda muka sami tarihi babba da cewa za a sami jami'a da ke adawa ta kada jami'an da ke kan mulki wannan sau ɗaya cikin tarihi ana samunsa da wuya amma babban abin tasiri shine wanda ke kan mulki ma bai ja ba ya karba ya rungumi kadarar Allah ya kuma yarda cewa Allah ke bada mulki shi kuma yake karba muna farin ciki da wannan domin ya taimaka kwarai wajen kwantar da tarzoma yayin da waɗansu da a tuntuni suna shirye ne kawai a yi fada a yi yaƙi a kakkashe juna Allah ya takaita ba abin da mai so da a yi fadan ma bai sami hanyar da za a yi fada ba mai so wanda dama yake so da a tada fadan wanda zai yi fada saboda shi kuma shi ma bai samu ba wannan ya zama mana abin da zamu gode wa Allah sosai musamman mu da muke jihohin arewa hatta ma mu da muke sashin arewa maso gabas babban al'amari ne a gare mu da mu ce mu Allah mun gode sosai saboda saukin abubuwan da ke akwai sanin mu ne da cewa an dauki lokaci tamkar lokacin da ba a samu ministoci kai tsaye a lokaci guda ba domin ciyar da kaza gaba amma jiraɗin ma ya zama mana da taimako domin ya sa tsare-tsaren abubuwan da gwamnatin mai ci yanzu ke so yi ta ci gaba da yinta ta kuma tabbatar da cewa an yi adalci wa kowa da kowa amma babban kira abin da za mu yi sosai wa shugabanninmu a ƙasa shine a tabbatar an aiwatar da adalci dama abin da ke kawo tashin hankali ko hutuma iri daban-daban shine idan ba yi adalci a wata bangare guda ba to babban abin ɓacin zuciya shine ba za mu ji daɗi ba idan akwai rashin adalci a cikin gwamnati maganar Allah ta sashin misalai sura 29 aya 28 yana yin bayani sosai game da cewa idan al'umma suke samun shugabanni masu adalci za su yi ta kumari suna farin ciki suna murna suna tsalle amma lokacin da masu mugunta ke yin mulki jama'a suna gudu suna boya to yanzu dai mun gode wa Allah an kawo baba Buhari ya hau kan mulki ba abin da yake so shine a yi adalci a yaƙi cin hanci da rashawa a tabbatar cewa akwai tsaro ingantacciya a tabbatar kuma akwai tattalin arziki da ta aikata a cikin ƙasar mu Najeriya duk waɗannan sakamakon rashin adalci yasa aka sami cin hanci da rashawa rashin adalci ya kawo kowa yana ya yi arziki dare guda kowa kuma yana so ya yi ta tada hankali saboda haka babban abin da ke akwai shine yanzu dai da shugaban ƙasa mai ci da mataimakinsa da makarabansu a majalisan dattawa da na wakilai da kuma ministocin nan da yanzu aka yi su tabbatar jama'a a ƙasa sun sami abin da shine yasa aka zaɓe su akan mulki waɗansu ma jirgin ruwan Buhari ne ya kai su akan mulki su ba don ana son su bane ba lalle ba ana kaunar su ba su ma aka so zaɓa ba amma da yake canji ya zo mai ƙarfi muna so su tabbatar an yi adalci
shi ma Dr. Usman Bugaje ya ce rashin zaman lafiya fa tafiya yake da ci baya da talauci
to bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah jama'a ƴan Najeriya ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci suke ta kawo ɗauki akan wannan babban al'amari cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da kiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutun ne to Allah ya halice shi kuma Allah yana son shi saboda haka kuma kaidoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yanda za a zauna tare saboda haka jawo hankalinmu da muke da nake son nayi a nan wurin shine don Allah mai bi kaidojin nan da aka faɗa domin mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwa ne wasu su suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yanda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kaman mu Najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasarmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu ku tuna Najeriya ita ce babban ƙasa a cikin Afirka a wajen adadi a wajen tattalin arziki a wajen abubuwa da yawa saboda haka sauran ƙasashen Afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu idan mu muka kasa to za mu harbi sauran su ma za su kasa in mu muka yi abun kirki to za mu taimake sauran domin za su kalle mu su ga Najeriya ta abun kirki kuma su zo ma su koyi ya ake yi saboda haka muna fatan Allah ya mana jagora a cikin wannan al'amari kuma shugabanninmu su dauki girman da ya kamata su dauka su shiga gaba su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba an samu zamantakewa mai kyau tsakaninmu Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah
الذي واحد أحد قد سمد
كيف قاقيا في منا
ربنا ماجد يا إلهنا أحد ماما من يا إله
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida Ibrahim Ka Almasi Garba yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara da takaitattun labaran duniya.
To akalla mutane biyu ne suka mutu a Mogadishu babban birnin kasar Somalia lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tada bam ya tada kansa ya kuma kashe wani mutum daya inda wurin da wasu ƴan jaridu da kuma jami'an gwamnati ke taruwa wato wurin gidan cin abinci da ake kira Village Restaurant. Kakakin gwamnatin Saudiya ya sanar da cewa hukuncin da aka yanke wa mutane 47 to guda 43 daga ciki suna da hannu dumu-dumu a daukar rayukan mutane da dama cikin waɗanda aka kashe din har da wani shehin malamin ƴan Shi'a sunan shi Sheikh Nimr al-Nimr.
To a gaida Usman Kabara da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shiryen kafin mu karkare ga gaisuwar fatan alheri da taya murna zuwa ga Alhaji Abubakar Malam Mahamudu Dindi wanda ke shirin armar da Yashi Maimuna ranar Juma'a mai zuwa idan Allah ya guda mana a Dindi jihar Tawa ƙasar Jamhuriyar Niger. Allah ya sa ayi biki lahiya a gama lahiya. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da Mr. Caleb Getachew wanda ya hada mana sauti da injiniyan mu Mr. Shedrack ni ce ta Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai kuma gobe da rana idan Allah ya kai mu huta lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.